Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 25 ga watan Yuli na shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
An kashe akalla mutane 31 a kanin wasu 40 kuma suka jikata a wata fashewa a rukunin zabe a yammacin Pakistan. Sannan kafofin yada labarai a nan Amurka ta Cable News ta sun buga wato wani faifai a jiya Talata wanda aka ji shugaba Donald Trump da dadin lauyansa suna tattaunawa akan yuwar biyar wata mai tallan sutura kuɗi akan batun Trump ya taba amfani da ita. Sai kuma batun haraji wanda shine kan gaba a tattaunawa ta yau Laraba da shugaba Amurka Donald Trump zai yi da shugaban kungiyar tarayyan Turai da ake kira Jean-Claude Juncker.
A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Najeriya da Niger sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta shimfiɗa bututun mai tsakanin ƙasashen biyu.
Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana sa ran nan ba da jimawa ba za a samu irin wannan gurbataccen mai a wannan su yankuna dake arewacin Najeriya har ma da kasar Chad, musamman yankin nan na Gongola Basin da Sokoto Basin da Bida Basin da kuma Benue Sawa.
Sai kuma ra'ayin jama'a akan canza shekar da ƴan siyasar Najeriya suke ta yi.
Abin da ya faru wajen sauya shekar da ainihin da Dr. Rabi Musa Kwankwasai da magoya bayansa laifin wane ne?
Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. An kashe akalla mutane 31 kanin wasu 40 suka jikata a wata fashewa a rumfan zabe a kudu maso yammacin Pakistan a yau Laraba bayan wasu sa'o'i da fara kada kuri'a a zaben wakilan majalisar dokoki. Wani babban jami'in 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗan kunar bakin wake ya kai wa taron jama'a ne hari wanda suke a rumfan zaben a Kweta akan babur. Waɗanda harin ya shafa sun haɗa ne da masu kada ƙuri'a da 'yan sanda da kuma wakilan siyasa. Wani da ya kada ƙuri'arsa a rumfar zaben kuma ya shaidi al'amarin da ake kira Akbar Khan ya ce. Ya ce, "Na kada ƙuri'a na a rumfar zaben. Ina jin gajiya a jikina sai na koma shago na samu wani abin sha mai sanyi. Bayan haka na fita a gaban shago, to sai na kasa tafiya yayin da wannan fashewar ta tashi." Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayin Islama ta ɗauki alhakin kai wannan hali a yau Laraba a garin Kweta, babban birnin gunduman Balochistan, inda aka taɓa kashe mutane 149 a wurin wani gangamin taron siyasa a watan da ya gabata. Zaɓen na yau Laraba shi ne na cikin uku kacal da Pakistan za ta canza gwamnati cikin zaman lafiya. Kafofin yada labarai a Amurka sun buga wani faifai a jiya Talata wanda a cikin faifan aka ji shugaban Amurka Donald Trump da dadin lauyansa Michael Cohen suna tattaunawa akan yuwar biyan wata mai tallan sutura akan batun Trump ya taba amfani da ita. Cohen ne ya dauki wannan hirarsu a asirce a cikin watan Satumban shekarar 2016 yayin da Trump ke takarar neman shugabancin kasa. Lauyan Cohen Lanny Davis shi ne ya bai wa ma'aikatar labarai ta talbijin ta CNN wannan faifan. Trump ya sha musunta wannan batun na mai yiwa kamfanin Playboy talla Karine McDougal, wacce ta sai da labarinta ga wani kamfanin buga jarida American Media akan $100,000. Sai dai babu wani labari akan buga da aka buga game da alakar su. A cikin takaitacciyar murya da aka dauka, an ji kohin na fadin muna bukatar mu bude wani kamfani da zamu tura duk wasu bayanai game da abokin mu David, wato akwai yuwar yana nufin abokin Trump kuma shugaban ma'aikatar ta buga labarai da ake kira American Media da ake kiran shi David Pecker. A cikin watan Afrilu, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta kai samami a ofishin Cohen, inda ta kwace fayafayai da dama wanda aka aike su ga lauyoyin tarayya. Trump dai ya bayyana rashin jin daɗinsa akan binciken da ake yi wa Cohen. Batun haraji akan shine kan gaba a tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump dai zai yi da shugaban zantarwar kungiyar tarayyar Turai da ake kiransa Jean-Claude Juncker a yau Laraba. Juncker shine wato ya shigo nan Washington ne da tunanin cewa kungiyar tarayyar Turai za ta kauce wa cinikin da ake fama ko kuma rikicin da ake fama da na cinikayya, wanda za ta yi kokarin fahimtar da Trump ya janye haraji masu tsauri da yake din ya dora wa motocin Turai. Wannan harajin motocin zai addabi masana'antar kera motoci a kasar Jamus wadda ke samun haɓaka, sai kuma wato batun haraji na wanda Trump ya riga ya dora wa dalma da ƙarafai. Amma kafin ganawar su, Trump ya ce yana kyautar zaton ɓangarorin biyu za su cimma wata yarjejeniya biyu bayan barazanar da shugaban na Amurka ya yi cewa zai ƙarin haraji akan abokan cinikayyar Amurka. Da safiyar jiya Talata, shugaban Amurkan ya ce haraji abu ne mai muhimmanci kuma yana barazanar zai yi ƙarin haraji akan abokan kasuwancin ƙasar. Hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai ta mayar da martani akan harajin da Amurka ta dora akan kayanta, amma kuma harajin da za a dora akan motocin Turan zai sa Turai ta sake daukan sabbin matakai. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 19 ne aka tabbatar da sun mutu sanadiyar gocewar dam a kudancin Laos, wanda ya sanadiyar rasa matsugunan dubban mutane yayin da ɗaruruwa kuma suka ɓace. Matasar ruwan nan ta Zipian Zinam Noi ta goce ne a lardin Apato a ranar Litini da yamma, wadda ta kurarar da ruwa mai yawan kimani mai yawan gaske wanda ya malala a duk yankin, kuma ya tafi da ɗaruruwan gidaje ya haddasa rasa matsugunan ɗaruruwan mutane. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya bada umarnin tura tawagar agajin gaggawa domin taimakawa al'ummar yankin. Ana gina madatsar ruwan ta Zipian ne akan kuɗi kimanin dala miliyan 100 wanda ake kyautar zaton za a kammala a shekara mai zuwa. Wasu mahara sun kai hare-haren ƙunar bakin wake waɗanda wasu wurare a yau Laraba a kudancin Siriya, kuma suka kashe akalla mutane 38. Maharan sun tarwatsa kansu a kusa da wata kasuwa da kuma wurin shakatawa da ake samun cunkoson jama'a a birnin Suwida. Cibiyar sa ido akan harkokin Siriya da ke zaune a Birtaniya ta ba da labarin tashi hankalin a ƙauyukan da ke kusa da tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnati da kuma 'yan ƙungiyar ISIS. Ƙungiyar ISIS da ta rasa galibin yanki da take ƙarƙashinta a lokutan baya a nan ƙasar ta Siriya da kuma makwabciya Iraq, sai dai har yanzu tana riƙe da waɗansu sassa a gabashi da kuma kudancin Siriya.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Bari mu fara rahoton namu daga Najeriya, inda Najeriya da Nijar suka rattaba hannu a wata yarjejeniya domin bunƙasa danƙon zumunci da inganta harkokin tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A ƙoƙarin da ƙasar Najeriya da Jamhuriyar Nijar suke yi na ƙara danƙon zumunci da kuma bunƙasa mu'amala ta kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu, shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da takwaransa na ƙasar Nijar Muhammad Isufu sun saka wata yarjejeniya hannu a Abuja wadda za ta kai ga shigowa da ɗanyen mai daga Jamhuriyar Nijar sannan a tace shi a Najeriya. wannan babban aiki na kafa matatan mai wanda za a yi a garin Mashi da ke jihar Katsina zai samar wa dubban al'umman Najeriya ayyukan yi da ma kasar Niger ganin irin yawan kudaden da za a kashe da kuma muhimmancin kasuwancin man fetur wanda zai bazu a duk sassa na Najeriya a dai lokacin da matatar mai za ta tallafa wa sauran matatu mai na Najeriya samar da mai a Najeriya wanda ake ganin yana da muhimmancin gaske wurin samar da ayyukan yi da bunƙasa mu'amala da kuma kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu a gurin rattaba hannun shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana sa ran nan ba da jimawa ba za a samu irin wannan gurbataccen mai a wannan su yankuna dake arewacin Najeriya da kasar Chadi musamman yankin nan na Gongola Basin da Sokoto Basin da Bida Basin da kuma Benue Sara yankunan da dama ake ta magana cewa akwai gurbataccen mai mai yawan gaske da kuma zai kawo albarka a Najeriya Malam Ibrahim Zakari Talba shine shugaban kamfanin Black Oil Energy kamfanin da ya tattara kwararru da masana daga kasashen ƙetare wurin saka jari wanda zai kai wannan zunzurutun kuɗi da ya haura miliyan 700,000 domin tabbatar wannan babban matatar ta fara aiki tsakanin shekara 3-5 bayan an gama dukkan bincike-bincike da ake bukatar a yi.
Eh to muna jira yanzu ka san abun yanzu an riga an yi sanin da Niger an ba mu izinin sayan mai daga Niger kenan abin da aka yi. To amma committee guda biyu da shugaban kasa guda biyu suka yi technical committee da steering committee so aikin su dama su duba su yi mana feasibility study wanda shi wannan dole dama su an yi wata 3-4 kamar a gama shi saboda ana yin cikin damana da kuma cikin zafi zance. So ana gama wannan Allah ya da sama ba mu wannan takaddun mu zamu shiga aiki muna sa rai da yin Allah ya da cikin January February Allah ya da an fara aiki yana refinery da minimum yana dauka kamar shekara 3 to mun dauka mun ba kanmu shekara 3-5 in Allah ya so ya da idan komai ya tafi daidai mun riga mun samu kudin mu kamun mu zauna dan da ba mu samu kudin ba ma ba shugaban kasa shegu biyan nan ba za su saurare mu ba sai turani za su sa kudin su da komai kuma gwamnatin jihar Katsina ta ba mu fili
shi kuwa Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya ƙara haske ne dangane da muhimmancin da wannan matatar mai za ta yi ga al'ummar Najeriya musamman yankin jihar Katsina inda nan ne za a kafa ta
su Allah ya ba su gurbataccen man fetur za a kafa bututu da zai zo daga ya taso ya shigo cikin wato kan iyaka gari da ke kan iyaka a nan Niger a Najeriya cikin jihar Katsina da ake fatan cewa za a kafa matatar man fetur a tace shi Najeriya kasuwa ce gagaruma babba da take da buƙatar tattacen man fetur da so shi wa muke a kasashen waje to yau ga shi Allah ya kawo shi wajen makotan mu shine makasudin wannan yarjejeniya da aka saka
to kamar menene amfanin kafa irin wannan matatar a daidai lokacin da ita kanta Najeriya ke da irin wayannan matatun a sassa daban-daban na cikin kasar Najeriya ita kanta
eh to su wadancan da aka yi shekara nawa yanzu ake magana wannan fa matata ce sabuwa kuma kar ka manta cewa yau sha'anin tace man fetur da duk ma wani abu da ya shafi harkoki na sarrafa abubuwa na technology
Malam Garba Shehu ke ganin kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi bayan da aka kammala sanya hannu tsakanin Najeriya da Niger wurin kafa wannan matatar mai da za ta fara aiki a jihar Katsina Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
A gaida Umar Faruk, to har yanzu muna Najeriya inda kwana ɗaya bayan ficewar wasu 'yan jam'iyyar APC zuwa PDP da wasu 'yan majalisun tarayyar Najeriya suka yi, magoya baya sun fara tsokaci game da sauya sheƙar da 'yan siyasan suka yi. Ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Lagos.
A yayin da jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ke ci gaba da murna da kuma shagali bisa sauya sheka da wasu 'yan majalisar dattijai da na wakilai suka yi zuwa jam'iyyar ta PDP mai adawa daga jam'iyyar APC mai mulki. Rashin komawan 'ya'yan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP daga yankin kudu maso yammacin Najeriya ya ƙara nuna alamun cewa lallai jam'iyyar ta PDP ba ta da karbuwa a yankin kudu maso yammacin Najeriya, yankin da 'yan kabilan Yarbawa suka fi yawa wanda kuma ake ganin suna goyon bayan jam'iyyar APC sama da ƙasa. Daga cikin 'yan majalisun tarayya na dattijai da na wakilai da suka fice daga jam'iyyar APC dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya, akasarin su sun koma jam'iyyar ADC ne, jam'iyyar kuma da ake ganin tana samun goyon bayan tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo, wanda ya kuduri aniyar ganin kawo ƙarshen mulkin Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Da ya zaga dai ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijai daga jihar Oyo, Sanata Adesoji Akambi, ya musanta rahotannin da aka bayar cewa yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan jam'iyyar APC da suka koma jam'iyyar PDP. A wata sanarwa da ifitar, Sanata Akambi ya bayyana cewa yana cikin jam'iyyar APC daram daƙam. To koya su ma magoya bayan jam'iyyar APC ko shugaba Muhammadu Buhari ke ganin ficewan da 'ya'yan jam'iyyar ta APC suka yi zuwa jam'iyyar PDP? Kare abinda wasan su ke cewa.
Mai magana Alhaji Abubakar Muhammad na baban Yahowa. Fitar waɗannan mutane daga jam'iyyar APC abu ne wanda mu 'yan jam'iyya ba za mu ji daɗi ba, amma tunda su ba alheri bane ga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa yana so gyara ƙasar nan domin talaka ya ji daɗi. Shugaban ƙasa yana so ya ga tsaro ya inganta domin talaka ya samu ko ina da zai je a Najeriya. Amma waɗannan mutane wanda dama can su har yanzu suna nan suna ganin cewa shugaban ƙasa ya hana su sukuni, wanda inda suke badakala Ubangiji zai taimaki Malam Muhammadu Buhari a ƙasar nan domin gyara ƙasar nan.
Sunana Ismail Yakini. A tabbas wannan fitawan su wayannan 'yan majalisa na APC zuwa PDP ba wata alheri dama da za ta kawo. Tun asali suna da wannan manufan na komawa can gidansu na da, kamar da kowa da talakawa suka sani, kuma zaben da aka yi an zabe su ne bisa ga fitowan Buhari a lokacin, ba wai sun cancanta ba ne, amma zuwan su lokacin nan sun zo ne tattare da matsalolin da mutane suka tarar da PDP ta sa Najeriya a ciki. Suna gani cewa ko a kawo da su to sanadiyan da ya kawo su kenan, kuma mu talakawa ko a jikinmu ba mu ci komai game da fitawan su ba, musamman ma fitawan su alkhairi ne ta kawo mana.
Sunana Alhaji Adan Shu'aibu Dan Sudu. Abin da ya faru wajen sauya shekara da ainihin da Tarabi Musa Kwankwasai da magoya bayansa, laifin wane ne? Farko laifin ita gwamnatin tarayya ne, laifin jam'iyyar APC ne, sannan matsayin ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shugaba ne ba za mu ci yayi laifi ba, to amma akwai laifin mutanen da suke ba su shawara musamman akan harkokin siyasa. Na farko dai mun san waye Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kuma mun san Dr. Rabi Musa Kwankwaso asalin sa dan PDP ne. Amma haka bai kamata a ce an ci yaki ba kuma a bar ainihin jigon yakin da ainihin kuturun bawa. Haka kuma dabara dai na ta rage ga ainihin mai shiga rijiya. Na haka waɗannan abubuwa da suka faru abu ne wanda zai kawo ita wannan jam'iyya gagarumin shi baya kuma ta sami gibi mai yawa.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan majalisun da suka sauya sheka za su iya cin zaɓe ba tare da samun goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, wanda masu kada ƙura suka ce dama sun zaɓe su ne domin shi. Babin ya jifirin murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu yanzu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ko ya karbi bakuncin wani dan Najeriya ne daga jihar Bauchin Najeriya. Kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Sani Sale. daga Bauchi.
To yaushe Sani Sale zo nan America?
Wa Sani Sale ya zo, na zo nan kasan mun zo makaranta a rayuwa da yadda take da tun 1983 muka zo. Na je hutu gida na dawo. Rayuwa ta ci gaba da canjawa iri-iri. Har muka fahimci abubuwa da dama wadanda yake yadda rayuwar kasan take, yadda rayuwar duniya take.
Ko da kika ce ka je gida ka dawo, to wani aiki Sani Sale ke yi tun daga wannan lokacin? Ko yake yi ne ya wannan ya canza? Ba mu labarin ayyukan da kai ta yi har daga wannan lokacin kawai yanzu bayan an kammala karatu.
Bayan an kammala karatu akwai ayyuka da dama, ka taba wannan, ka taba wannan, ka yi sha'awan wannan, ka yi sha'awan wancan. Ka ci gaba da wannan, ka ci gaba da wancan. So har Allah ya sa dai mutane suka tsaya a wani wanda yake ya shiga rai, mutum kuma ya ga cewa ya yi sha'awansa. Kuma aiki ne wanda yake kowa gida shi kanshi zai so yi. Zai so ya gabatar da shi.
Wani aiki kenan?
Aikin koyarwa, aikin saye da sayarwa, aiki na abubuwa da cewa za ka saya, ka sayar, ka samu mutane cewa ana da bukata, kama mutane order ka kawo musu da sauransu.
Kamar me a nan koko a gida Najeriya kan aika musu, koko nan ake oda nan kuma kake kai musu?
A gida da nan din ma akan samu kadan a nan, amma a gida akan fi samu.
To Sani Sale, an kammala karatun ne tukunna kafin a fara waɗannan abubuwan?
An kammala karatu shine kuma aka ci gaba da rayuwa.
Tun daga lokacin da ka zauna aka kawo wannan lokacin, menene ya burge ka ya baka sha'awa ka ci gaba da zama har kawo wannan lokacin?
Yanci. Yanci zai baka yanci, zai nuna maka ga abin da za ka yi, ga abin da kake so ka yi, ga abin da za ka yi, ka zaba da kanka. So ya taimaka kwarai da gaske. Da jama'a za ka ga abin da mutane suke so su yi, da abin da mutane za su yi, abin da kake so ka yi, ka ci gaba da yi ba tare da ka samu matsala ba.
Yana cikin abin da ya burge ka kenan, ka ci gaba da zama nan.
Kwarai da yanci. An ba wa mutane yanci, za su duba su ga abin da za su iya yi, su ci gaba da rayuwa.
Daga lokacin da ka zo kawo yanzu, akwai irin ko kai aiki ko baka aiki ba za ka samu kuɗi, ka samu abinci, sabanin abin da kenan a halin yanzu da muka sani?
Da abin ya juma da cewa dan dole ne ka samu abin yi, dole ka yi aiki, ka samu abin da za ka ci da wajen kwana. Gida dole ne ka nemi gida, dole ka nemi kuɗin da za ka ci abinci. Da ba zai yiwu ba rayuwa ba ta yiwuwa a nan ƙasan ba ka da aiki ne. Dole ne ko asibiti ko menene zai iya tasowa, dole ne ka kasance cewa kana da hanyar kwabon shigowa, kana zuwa kana aiki.
Watan kana nuna tun can dama haka tsarin yake?
Tun dama haka tsarin yake. Tsarin haka yake, bai ba wa kowa kyautan mutum ya kasance cewa a'a zan wanke goma tsoma biyar ba. A'a ba zai yiwu ba, dan baya cikin ka'idar abin rayuwa.
To ya batun samun aiki yake, musamman a wancan lokacin da kuka zo da kuma wannan lokacin? Ko ku har yanzu duk iri ɗaya ne, aiki bai da wahala?
Aiki yana da wahala kwarai da gaske. Ya dangana aikin da kake da sha'awa, kuma in ka bincika ka samu inda yake. Amma kan yana da matsala kwarai da gaske. Sai dai kuma ɗan adam ba zai gaza ba, haka zai ci gaba da ƙoƙarin nema, ya nema. Wannan ya ji labari, wancan ya ji labari, wannan ya gaya ma wannan, har a samu abin da aka samu. Amma aiki kan kwarai da gaske yana da wahalar samu, akan samu, alhamdulillah, ci gaba da rayuwa.
To Sani, lokacin da kuka zo, ya ba maganar samun takardar zaman ƙasa yake?
maganan samun takardar zaman kasa a lokacin ba mu bincika ba, hankalinmu yana nesa, ba mu bincika shi da kwarai da gaske da ya kamata ba, hankalinmu yana wani gurin, sai daga baya ne hankalinmu ya fahimci abin. Amma dokokin kamar ra ka sani haka suke, sai dai lokaci sarki goma zamani goma yakan canja. So a yadda Hausawa suka ce, sarki goma zamani goma, abubuwan sukan dan canja, sukan samu canji. Kamar yanzu matsalar samun waɗannan abubuwa yana da wahala kwarai da gaske.
To Malam Sani Sale daga ta nan, domin ko lokaci ya daga mun hannu. Mazaure, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Sani Sale da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kere ga inji fulani, riga babu busa she, riga babu busa she.
To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwani Ibrahim London Wuba Adamawa, inda yake cewa salam BOA Hausa, ficewar wasu ƴan jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar Adawa bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa duk waɗanda suka fice daga jam'iyyar ba su neman ci gaban ƙasar. Sai sako na gaba inda ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari, inda yake cewa sanya hannu akan shimfiɗa bututun man fetur daga Niger zuwa Najeriya da shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari da shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isuhu suka yi yayi daidai, domin aikin zai taimakawa al'ummar Najeriya da ma na Niger gaba ɗaya. Muna fatan Allah ya sa alheri. Sai sakon Malam Hussein Dango ta kasuwa daga jihar Yobe, inda yake cewa salam BOA Hausa, dan Allah ku ga yawa wannan ƴan majalisun Najeriya waɗanda suka fice daga jam'iyyar APC zuwa PDP da su sani cewa ficewar tasu ba zai hana shugaba Muhammadu Buhari sake zancewa ba a zabe mai zuwa, dan haka sai mu ce Allah raka taki gona.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai.
An kashe akalla mutane 31 kana wasu 40 sun jikata a wata fashewa a rumfar zabe a kudu maso yammacin Pakistan a yau Laraba, bayan wasu sa'o'i da fara kada ƙuri'a na zaben wakilan majalisar dokoki. Wani babban jami'in 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗanƙunar bakin waken ya kai wa taron mutane da ke rumfan zaɓe ne a Kuita hari a kan babur. Waɗanda harin ya shafa sun haɗa ne da masu ƙada ƙuri'a da 'yan sanda da kuma wakilan siyasa. Kafofin yaɗa labarai a nan Amurka sun buga wani faifai a jiya Talata wanda a ciki aka ji shugaban Amurka Donald Trump da daddaɗin lauyansa Michael Cohen suna tattaunawa akan yiwuwar biyan wata mai tallar sutura akan batun da Trump da ake faɗi cewa Trump ya taɓa amfani da ita. Cohen ne ya ɗauki hirar da suka yi a asirce a cikin watan Satumban shekarar 2016 yayin da Trump ɗin yake takarar neman shugabancin ƙasa. Lauyan Cohen da ake kira Lenny Davis shi ne ya baiwa CNN wannan faifan. Batun haraji shi ne kan gaba a tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump zai yi da shugaban ƙungiyar tarayyar Turai mai zartarwa Jean-Claude Juncker a yau Laraba. Sai dai an samu kuma akalla mutane 19 aka tabbatar da mutuwarsu a sanadiyar gocewar dam a kudancin Laos.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakuma Kiri
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau, Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa.